Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad,
Maryam Bashir Bugaji,
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
To yau 25 ga watan Satumbar shekarar 2017, kamar kowace ranar Litinin, muna magana ne akan zamantakewar yau da kullum.
Da matasan mu da manyan mu, kowa bai dauki zina akan komai ba. Kuma zina ni a gani na kamar ma wanda yake aikata zina gaskiya ya kamata ya zama abin kyama ne. Ina ma a ce matan Najeriya za mu hada kai. In a ce za a binawa mu ce din namijin da yake zina ba za mu aure shi ba, wallahi da mun samu sauki saboda zina nan da mu ake yi kuma da mu ake yaudara. Yanzu ya kai matsayin da namiji wa idan yana so ya yaudara mace, na farko abin da zai kawo mata maganan aure saboda ya samu yayi zina da ita.
To so wannan somen tabi kenan akan batun da zamu magana akai.
To wakilin mu ma Hassan Maina Kaina da ke Najeriya ya tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe.
To a shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku ko kuma neman jin ra'ayinku game da inda muka ce shin ya kuke ganin ɗabi'ar nan da wasu masoya suka sa a gaba ta saduwa kafin aure, ga yadda kuka amsa mana.
To sakon farko daga Zainab Musa mai Aduwa tace hakika yau da gobe kun tabo min inda ke min kaikai. Wannan dabi'a ta zama ruwan dare a cikin al'umma sai wanda Allah ya tsare kawai. Masoya a kula, ita fa soyayya ba hauka bace. Ayi hakuri har Allah ya kawo ranar aure, duk abin da za a yi sai a yi. Allah shirye masu aikata wannan mummunar dabi'a wanda ba sa yi, Allah ya kara nisan tasu da aikatawa. Ku tashi lafiya.
Sai Ziaul Haq Sani yace yau salam yau da gobe. Ba shakka yau kun dauko maudu'i mai matukar muhimmanci, kasancewar rayuwar samarin mu da ƴan mata ta sauya. A gani na in dai har ka isa aure, to me zai sa ba za ka hakura har bayan aure ba? Idan aka fito inda aka fito bai kai inda za a je ba, da fatan Allah ya shirya mu shiri na addini gaba daya.
Amin. Sai Ibrahim Muhammad Karasuwa yace HYDG, gaskiya wannan dabi'a ta saduwa kafin aure bata dace ba samsam, amma yanzu mafi akasari akan yi kafin auren. Wannan lamari yana faruwa a cikin al'umma.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salamu alaikum VOA Hausa. Hakika dabi'ar saduwa tsakanin masoya kafin aure ta zama ruwan dare, don haka ne ma nake ganin ya kamata a daina daukar dogon lokaci idan za a yi wa ma'aurata baiko, domin zaka ga an sanya shekara daya za a yi aure, wanda hakan na haifar da irin waɗannan matsalolin da dama.
Sai Isa Kofsa a Sarara yace subhanallahi, hakika wannan dabi'ar kam ta zama ruwan dare, wanda hakan ke haifar da dimbin matsaloli kamar rashin yarda da juna, zubewar mutunci. Idan an yi rashin sa'a ciki ya shiga, shikenan an yi chakwaikwaiwa. Da fatan Allah ya shirya da masu wannan mummunar ɗabi'a.
To amin. Maryam, kin san chakwaikwaiwa ku?
Ina fa
wani bakin tsuntsune da yake hawa kan bishiya ya taho ka kyar 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 kyar. Kowa sai ya san da abin da ya faru da shi.
Allah kyauta.
Amin amin. To sai kuma mu je ga Mansur Babura na faɗa. Sai kuma wani da suka hada gwiwa a wannan rubutu mai suna Linus Emmanuel da kuma journalist Ahmad Sale na fada. Suka ce salam yau da gobe. Hakika wannan dabi'ar ta saduwa kafin aure ya zama ruwan dare ga duniya. Fatan mu dai Allah ya kawo mana karshen wannan lamari. Ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe. Usman da Safinatu da Maryam.
To mun gode.
Muna ansawa.
To Ibrahim Rabila Tsafi kuma yace to a musulunci dai haram ne taba juna ma haramun ne kafin aure balle sanin juna haka ma al'ada bai da kyau duk biyo hudu bar shedan ke kawo haka Allah shirye mu da kuma ya sa mu fi karfin zukatan mu
amin sai Adam Aliyu yace assalam filin yau da gobe hakikanin gaskiya irin wannan dabi'ar da wasu masoya suke yi a matsayin soyayya bai dace ba domin yawanci irin waɗannan masoyan koda sun yi aure auren baya dadewa domin sun riga sun gama sanin junan su wallahi wannan ba soyayya bace
to sai kuma Muhammad Ahmad Idris yace salam yau da gobe hakika wasu masoyan suna tafka kuskure babba suna saduwa da junan su kafin aure domin matakar aka sadu da juna to wallahi babu yarda da juna koda an yi aure sannan zargi zai shiga tsakanin su kirana ga ƴan uwana matasa maza da mata da mu rika haɗe kudayen mu da juna har sai an shafa fatiya dan kare kimar mu da mutuncin junan mu
haka ne to sai Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace hakika yanzu masu saduwa da juna kafin aure sun yawaita a doren ƙasa hakan yasa yanzu diya ba sa ganin kiman iyayen su domin duk auren da aka daura babu idda to akwai babban kalubale cikin shi
sai Mudassir Kasim yace a musulunci haramun ne kuma duk annabawan da Allah ya aiko basu zo da haka ba son zuciya ne kawai kuma yana jawo da wamman zargi tsakanin juna
sai Abdullahi Abubakar Sorodo Alsa na fada daidai yace tir da wannan mataki ga masu irin wannan halayya ko da yake iyaye suke jawo wannan mataki da masoya ke dauka na saduwa da juna kafin aure saboda haka ya kamata iyaye su kare hanyar bada dama ga masoya su yi matukar aure au su yi aure matukar sun yadda da alakar da take tsakanin juna ko kuma son junan su din
sai Hassan Roger Jain Allah sa na fada sunan daidai yace da yau da gobe ake zuwa GB tabbas wannan dabi'ar tabbas wannan dabi'ar ba dabi'a ce mai kyau ba yana da kyau ƴan mata da samari su guji aikata wannan alfasha domin gujewa faruwar matsala a gaba haka zalika yana da kyau iyaye su kasance masu sa idanu akan ƴaƴan su domin gujewa faruwar matsala
sai mantari dan ma'azuji Kande yace hakika saduwar masoya kafin aure bai kamata ba domin yana kawo zargi a tsakanin su kuma idan masoya suka sadu da junan su kafin aure soyayyar su kashi 75 cikin 100 tana raguwa
to sai kuma Haruna Hamisu dan Malam Daura yace salam yau da gobe ina yi muku fatan alheri bayan haka ina jin kunnan masu irin wannan hali saboda fada ce ta Annabi cewa duk wanda yayi wannan aika da diyar wani to shi ma sai an yi da tasa da fatan Allah ya shirya mu amin nagode ku tashi lafiya
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @MrBege_Bilal yace ai wannan matsalar ta zama ruwan dare ga duniya fatan mu dai ita ce Allah shirye masu wannan muguwar dabi'ar
To sai Sagir Sa'ad BKC yace aikata haka ba karaman laifi bane duk wanda ya sadu da mace kafin ya aure ta yayi zina kuma addinai sun yi hani da zina
To sai kuma @Ibrahim3646@821 yace #YDG wato yau da gobe kenan abinda yake kawo wannan saduwa da juna kafin aure sau da yawa in aka kai sadaki sai kaga suna ganin ai sun zama daya
To Allah kyauta
wato shi masoyan kenan
To Allah kyauta sai @Baba Abore yace a daina bai wa yara ikon zabawa kansu da sunan sun waye abinda babba ya hango
yaro ko ya hauri mi an ce ba zai hango ba
bai gani ba
to shi yana nufin kenan a daina ba yara ikon zaben masoya ko dai a dauko an ba su ne to ni ban tabbata
ina ga haka yake nufi
to sai Abubakar 611 yace salam yau da gobe hakika wannan matsalar ta zama ruwan dare ga duniya sai dai ayi hattara
to sai na karshe a sakonnin na Twitter din yace @Yuguda Ali yace subhanallah bai dace ba shi yasa zaka ga wasu kangararru ba sa jin maganar iyayen su sam Allah ya tsare mana zuri'ar mu amin
to amin Allah kyauta
amin yayi to mun gode sosai da sakonni
haka ne To yanzu bari mu koma zauren yau da gobe, mu ji tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kaina yayi da wasu malamai.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na yau da gobe. Daga nan ofishin mu na sashin Hausa na muryar Amurka dake birnin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A yau ina tare da manyan baki a cikin zauren. Daga hannun dama akwai Alhaji Sabo Imamu Gashiwa, akwai Hajiya Halima Baba Ahmad wata mai rajin kare haƙƙin mata da yara ƙanana, akwai Alhaji Saminu Sani, Alhaji Saminu Azare wanda shi ma mai sharhi ne akan al'amuran matasa, sai kuma Alhaji Umar Muhammad Gombe wanda dan jarida ne mai bin diddigin al'amuran yau da kullum musamman tsakanin matasa da mata a cikin shafinsu na jaridu. Malamai, ina muku barka da warhaka. Alhaji Sabo, zan fara da kai a cikin minti daya. Ina son kamun tsokaci dangane da yadda yawan aikata badala na zinace-zinace tsakanin matasan mu a wannan karo ko kuma a wannan zamanin ya zama ruwan dare.
To jama'a, assalamu alaikum. A hakikanin gaskiya, kamar yadda muka sani, yanayin rayuwa ya gurbata, harkar badala da zinace-zinace da harkar madugo da luwadi ta zama ruwan dare a wannan zamani, musamman a arewacin Najeriya wanda a shekarun baya babu su, kuma koda ana yin su ana sakaya su, to a yanzu ana fito da su karar ana yi. Ba wani abu bane ya kawo gurbacewar tarbiya ne kawo, da kuma Hausa sun ce da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Mafiya yawan fasadi idan manyan mutane suna yi, wato nau'in manyan mutane ko masu mulki ko attajire ko manyan gari, to wannan ya sunnanta wa na basi koyi da su. To gaskiya gurbacewar mafiya yawan harkar lalata a gurin manyan mutane shi ya kawo cewar ƙanana su ma suke koyi da su. Muna fata a sa ido kuma hukuma ta maida hankali wajen ladabtar da duk wanda yayi, to wannan zai zama darasi ga na baya, mutane su dinga kyamar abin ko mutum ya san in yayi ba za a bar shi ba.
Hajjiya Halima Baba Ahmad, a matsayinki na mai fafutukar kare ƴancin mata da yara ƙanana, ke yake kallon wannan matsala a cikin al'ummarmu?
Jama'a, assalamu alaikum. Gaskiya babban matsala ne. Babban matsala ne, ni musulma ce kuma aikin nan da nake yi ta ko ina ina yin shi. Abu yanzu maganar zina abu ne wanda yafi zama ruwan dare ga magari. Gani ma nake kaman yanzu mutane ba su dauki zina akan wani abu mai dauda ko kuma wani abin da Allah ya hana shi ba. Allah subhanahu wataala bai ce kan mai zina ba kada mu kusanci zina, aka ce ko abin da aka ce kada ka kusance shi, ai magana ma ka aikata shi ba ta taso ba. Amma ni abin da yake bani mamaki yanzu da tsoro shine da matasan mu da manyan mu kowa bai dauki zina akan komai ba. Kuma zina ni a gani na kaman ma wanda yake aikata zina gaskiya ya kamata ya zama abin kyama ne. Ina ma a ce matan Najeriya za mu hada kai in a ce za a binawa mu ce din namijin da yake zina ba za mu aure shi ba, wallahi da mun samu sauki saboda zina nan da mu ake yi kuma da mu ake yaudara. Yanzu ya kai matsayin da namiji wai idan yana so ya yaudara mace, na farko abin da zai kawo mata maganan aure saboda ya samu yayi zina da ita. So da yawa wani lokaci akan kai sadaki ma auren mace aje ai tambaya ai komai, amma wallahi namiji ba niyan sa ba kenan zina kenan, zina ne yake bukata ba auren.
Hajjiya Halima Baba Ahmad, mun gode kwarai da gaske. Saminu Azare, a matsayinka na mai kula da sha'anin matasa a Najeriya, kai ya kake kallon wannan babbar matsala?
To alhamdulillah, jama'a assalamu alaikum. Wato abubuwan da suke kawo irin waɗannan zinace-zinace a wannan al'umma a gaskiya abu ne ba masu jin daɗi ba. Kuma mafiyayen abubuwan da ke kawo irin wannan gaskiya shine a nisantar da kai daga Allah subhanahu wataala. Tunda wannan zina haramun ne, Allah ta'ala ya haramta ta, an ce kada mu kusanci zina, ballantana kuma aikata ta, kai hatta yin hannu da mace haramun ne. So gaskiya abubuwan da ke kawo shi shine matasan mu suna yin nesa da dokokin Allah tabaraka wataala. Ana nisantarin ibadoji, ana nisantarin salloli a kan lokaci. Kuma wannan wato matsala ta zinace-zinace din da samari da 'yan mata suka mai da shi ruwan dare, da sirrin gumi ibadoji da san Allah da azkar, to wannan zai kawar musu da sha'awar aikata wannan mummunar ɗabi'a wanda Allah ta'ala yake fushi da mai yinta.
Alhaji Umar Muhammad Gombe, kai kana bincike sosai dangane da halayen matasa a Najeriya bisa aikinka na jarida, me ka binciko mana?
To alal haƙiƙa za a iya cewa waɗannan badala da ake magana ta zinace-zinace tsakankanin matasa har ma da dattawa kamar yadda Sabo Imam ya faɗa. To yanzu abinda kawai ya zama wajibi shine ya za a yi a tsayar tunda yana faruwa. To ina ga ba za a ji sauki ko gano hanyoyin dakatar da su ba sai an gano root cause me yake haddasawa. To na farko kaga akwai rashin tsoron Allah kamar yadda Hajiya ta faɗa. In musulmi kake, in krista kake, akwai dokoki da addinin ya aje. To kaucewa tsarin dokokin addinin yana haddasa shi. Sa'annan abu na biyu, wato manya sun shiga gaba a cikin sha'anin. Da haka in sun dakatar da yi watakila matasan za su abin nan. Sannan abu na uku akwai
amma Hajji Umar kuna cewa manyan nan kuna da shida ne akan sun shiga cikin wannan al'amari?
A'a, matasan ma ai ba shaida ake da shi game da cewa suna yi ƙararra kana kallon su ba, amma dai bayane ne da suke tahowa ko yaushe ana masu inganci alƙaluma ne ke tabbatar da irin badalar da ake yi da zinace-zinace, luwaɗi, maɗigo da sauransu. Sannan akwai wato internet na taka rawa matuƙa ga matasa
wajen za mu zo kan wannan Umar a tambayoyinmu na gaba. Alhaji Sabo Imam Gashiwa, dazu ka fara maganar cewa ya kamata gwamnati ta dauki mataki akai irin wannan badala fa cikin tsarin mulkin Najeriya ba laifi bane shi, dan ka kama mutum ka kashe kotu kace yayi kaza bai laifi ba cikin tsarin mulkin Najeriya dai kam, to ta yana gwamnati za ta shigo ciki?
To akwai abubuwan da tsarin mulki ya bada damar a yi, amma kuma zaka ga mutane suna kyamarsa. Saboda haka dokokin tsarin mulkin kasa ai majalisu ne suke zuwa su saka doka su hana ko kuma su bada damar a yi.
Sai dai na san kaman a wasu jihohi mafi yawa na arewacin Najeriya da suka kaddamar da shari'a a shekarun baya, a irin waɗannan wuraren a iya cewa laifi ne.
Na'am, haka ne. To kuma ga kula ko a wannan jihohin da aka ce laifi ne, idan mutum yayi ba ya hukunta shi. To kaga ya bada damar idan dai laifi ba hukunta da ba, gobe in ci gaba da yi, kuma wani har ya koyi da ni dan ya gani nayi na sha ya ci gaba. A zahirin gaskiya ya dace a dokokin Najeriya, tunda mafi yawan 'yan Najeriya addinai guda biyu muke da ƙarfi, addinin musulunci da kiristanci, kuma duk littafi mai tsarki ya hana wannan laifuka. To wajibi ne 'yan majalisar mu na dokoki na da na tarayya da na dattijai a saka haramcin wannan lalata a cikin kundin mulkin Najeriya.
Hajiya Halima Baba Ahmad, kungiyar ku da kuke fafutukar kare 'yancin mata da yara, galibi irin waɗannan ayyuka na badala an fi su da musamman matan da ba su san ciwon kansu ba, a kungiyance me kuke akan wannan damuwar?
Babba dai abinda muke yi shine matsalan ne su da yawa ba daga yaran ba ne, matsala daga wajen iyaye ne. Saboda duk yaron da ya samu diyariyar ta samu tarbiya na gari a wajen mahaifanta, so na tabbata in Allah so ya yarda tarbiyyar nan zai tasiri wajen kawar mata hankalinta akan duk wani abin da Allah ya ce haramun ne. So abin da yasa na faɗa haka kuwa, shi dama ai yaro yakan rayuwarsa kan gurɓata ne ya dangana da irin tarbiyyar da ya samu a gidansu. So ko matsalan ma babba guda ɗaya shine tun farko ma su kansu mahaifan ya suke su yi aura. Tunda yanzu babban matsalan mu kenan ana gina zuri'a ba ta hanyar da Allah ya halarta ya ce mana mu yi shi ba. San zuciyarmu na shiga ciki da yawan gaske. To ko kaga dole da a samu matsala. Auren da ba a yi shi aka bi shi ta yanda Allah ya faɗa ba tun farko, ta yaya ake tsammani da a samu zuriya na gari? Kaga ba zai yi ba. Kuma sannan babban matsala shine maza idan sun auri matan masu kan aji su ne su basu da tarbiyyar su a hannunsu, wanda mace ita duk inda take komin girmanta komin shekarunta tana bukata ita ma a kula da tarbiyyarta.
Malam Saminu Azare, idan duba da bayanan da ita Hajiya ta yi a halin yanzu cewa galibi akan samu foundation mara kyau a auren abinda ke haddasa wannan matsalolin, kamar waɗanne foundation ne kake jin ake asasawa da ke jaza wannan matsala?
To alhamdulillah, da farko dai irin waɗannan foundation na gurɓacewar yara mafiya yawa tun daga gida ne. Duk dai misali kamar tura yara su je su talle, da kuma kin lura da musamman 'ya'yan mata a ringa wato monitor nasu, wato ana sa musu idanu da zigazigarsu. Misali a ce idan karfe magarba ta yi, a wasu gidajen zaka yi in magarba ta yarinya ba inda za ta fita, amma wasu iyayen mata zaka ga sun bar 'ya'yansu mata suna yawo ba su sa musu idanu,
yarinya za a ce an aike ta gidan wancin unguwa kaza, ba za a lura da karfe nawa minti nawa ne zai kaita ta je wannan gidan ta dawo ta wannan sabon, ba za a barta ba sai ta yi awa biyu ko awa uku. Tanan tana iya zuwa ta silale ta shiga ɗakin saurayi ko kuma daman already tunda sun yi appointment da saurayinta in ta fito kaza, to lallai rashin sa idanu a irin wannan tarbiya din lallai yana gurbatar da tarbiya kwarai da gaske. Kuma mafiya yawa a gaskiya iyaye maza suna iya kokarinsu, amma mafiya yawa iyaye mata a wasu guraren da yake su din ma ba tarbiyan gare su ba wasu din gaskiya ba su damu da tarbiyar ƴaƴansu mata ba.
Ajin Mara Gombe kaje da shi Alhaji Saminu yake, Alhaji Saminu Azra yake magana dangane da yadda ba a sawa ƴaƴa mata ido daga fannin iyaye, wani ta'aliki ko kuma ƙarin sharhi zaka yi akan wannan matsaya nasa?
Kafin ka dora wa gwamnati alhakin bawa al'umma tarbiya, dole tukun ka fara tuhumar iyaye domin su ne suke da linzami ko kuma ragamar bada tarbiyar farko. To gaskiya ne ma zan iya dora wannan laifi din ga iyaye, galibi kuma ba maganan maza ko a iyaye maza da matan duk suna da laifi a ciki, da haka dole a rika kula da shige da fice na ƴaƴa musamman ƴaƴa mata. Kyale yara kara zubi suna yawo ko ina, sannan kuma wani abu da ke ci mana tuwo a ƙwarya a yau a ƙasar nan wajen ƙara ta'azzara wannan al'amari shine wato makarantu, yadda ƴaƴanmu suke zaune a makarantun sakandare da jami'o'i, za ka ga kusan akwai freedom a makarantun, kowa na iya shiga ya dau yarinyar da yake so ya fita. So hukumomin makaranta musamman na sakandare din sukan iya karban cin hanci ko wani abu na goro su bada dama a yi wannan lalata, a jami'a kuma dama babu wannan. To galibi kamar yadda Malam Sabo ya faɗa, akwai buƙatar amma canza tsarin mulkin ta yadda zai dace.
Alhaji Sabo ya gashiwa, wannan rawa kake ganin baya ga iyaye su kuma shugabannin al'umma irin su hakimi mai anguwa da gace da sauransu za su taka wurin ƙara jaddada tarbiyya a tsakanin al'umma?
Hakikanin gaskiya kamar abin da na faɗa, na ce mafiya yawan harkar baɗala su shugabanni suna ƙarfafa ta. Ba zai yiwu sarki na gari ko hakimi ko dagaci ko attajirin gari ko wani zaɓaɓɓe ɗan siyasa a gari ya zama mai fasadi, kuma a ce fasadi ba zai samu gindin zama a gari ba. To mafiya yawan su wannan shugabanni idan Allah ya sa suka zama to masu tarbiyya, masu ƙyamar wannan aiki na kaba'ira, to wannan kaba'ira za ta samu sauki kuma za su yaƙe ta, za ta yi nasara. Amma mun san guraren da idan yaro ya yi laifi kusan manyan gari ne suke zuwa su kwato shi, ko yarinya in ta kan gari a gidansu manyan gari su za su bata mafaka, kuma wannan lalata ake da ita. To kaga wannan gari yana da wahala tarbiyya ta gyaru. To muna kira ga manyan gari ko manyan ƙasa su soma zama su masu tarbiyya, domin tarbiyyar su za ta bada dama su ma iyaye su koyi da su har ƴaƴa su zamanto mutanen kirki.
Hajiya Halima Baba Ahmad, wani lokacin masu bincike akan halayyar bil'adama suna cewa tarbiyyar farko yakan fara ne daga wurin uwa ba ma uba ba a cikin iyali. Misali, wani babban nauyi ne yake ga wuyan mahaifiya musamman wurin ɗora ɗan ba a tarbiyyar yaya tun daga fari?
Babba na farko shine addu'a tun ɗa yana ciki. Addu'a shine babban makami, shine babban hanya da zai zama Allah ya taimake mu ƴaƴanmu su samu tarbiyya na gari. Amma babban matsalan shine sai ita kanta uwar in ta samu tarbiyyar da ya kamata. Shi yasa tun farko ma Allah ya ce uwa ta nema ma ƴaƴanta uba na gari tun kafin ta haife su, haka uba ya nema ma ƴaƴansa uwa ta gari tun kafin ya haife su. Duk wani abin da ake yi fa ana gudu ne ana komawa baya, saboda shi fa tun farko komai na shari'a akwai duk komai na rayuwa akwai inda Allah ya ce a yi shi, muddin ko aka saki wallahi za a ga abin da ba a so. Dole ne wannan. Kuma tarbiya na kan uwa wajen tun daga lokacin da ta ji halamin cewa ciki ya shige ta ɗin nan ta fara matsanta addu'a. In tana masa addu'a tana addu'an Allah da komai zai zama da sauki. Amma dai akwai laifin maza babba. Gaskiya akwai laifin maza. Laifin maza shine guda ɗaya babba. Iyayenmu na da duk tsananin inda suka tafi suna dawowa suna duba baya. Idan uba ya fita da safe tukunna ma ba zai fita ba, dole an yi sallar asuba an yi komai da komai ya tabbatar an karya tukunna. Kuma idan za a karya nan so da yawa sukan kira ƴaƴa kowa ya zo ya ci abinci, in a gabansa ne lokacin shi ya san bai nan da rana zai hada su ci abincin a gabansa.
duk abin da suke yana gani iyayen yanzu maza ba haka suke ba. Yanzu misali nake gaya maka, ita kanta mace tana buƙatar tarbiya. Tarbiyan da miji zai kula da tarbiyanta shine ginshikin tarbiyan da za ta samu ƴaƴanta. Ta san me yasa ubanta na kula da duk abin da ke miji tana kula da duk abin da ke faruwa akan yaran nan. Saboda haka zata zama tana taka tsantsan dan ta san ita ma bai kyale ta akan tarbiyanta ba.
Mu ikon yin tarbiyyar
nan
kamar yadda wani Alhaji Bello mai Tangaran yace wai mun bar hanyar tarbiyya mun koma san rai dana kowa ne makwabci yakan iya hura danka in yayi laifi amma yanzu abin ya juya
sannan kuma kin ga sai a dan kiyaye saboda tun muna yan yara kin san samari da zuwa koke bango abu wannan lai abu wancan lai
wai ana tadi ana wani ne sai ta magana wake da laifi wake da laifi yanzu fa zamanin fa yanzu zaki ka gani ko mun tarbiyya ya mace wa ɗan nan ni ɗan da nake gana abu zaka gani okay alal misali mace lokaci yayi ta aure sa'o'inta da sun yi aure an hura mata wuta ta fito da miji zaka gani wani miji ya zo ina neman ki sai in biki ma ba shi irin wannan haɗin kan nan ba ko ba zai ma ƙara to wannan ma yana sai kamar ma wannan ma yana ƙara sa mata hura wuta ga su matan su biye mai
da wannan ma su kuma kin san ƴan samarin wani lokaci wasu su akwai salon yaudara cewa aida ya ce aure zai to shikenan da abin da yake so sai ya samu
ni me zai sa ibni me ka to wallahi hakuri sai dai gaggauta auren ma in wani abu gare shi da ya tsaya mashi sai ya saurin magani shi
dan kuma a cikin bisayen da kwararru ko kuma masana ke bayyana zaki ga cewa mafi yawanci in irin wannan ta faru zaki ga kaman mutun a cikin goma zaki ga da wuya in haka ta faru ke ga 6 zuwa 7 ba su gode ba
ni na ina ma da wani akwai labarin wata da na sani wani haka wannan yazo neman ta ina yana da aure din ne nuna yana son ta waye waye zuwa ya je wannan har aka kai gaisuwa ya kawo kayan aure kamar da gaske irin ya ta to yanzu tun me abu me ya rage yanzu kai kai ki hakura ki bada hadin kai kai haka din nan
ashe ba wallahi ko tana hansa yazo
yana tana ko biye mai ko wallahi bi ta ƙara jin daga wuce kuma yanzu ya ya fasa
daga aure ashe da ba sa ta
kuma Usman cikin masu sauraron mu da kai wanda ya magana wai sadaki wani gani yake in ya bada sadaki to ka san da kai wanda suke ganin kamar in ka bada sadaki ne abin da ya rage kawai shedu ne
haka ne
wani sabe sai sai rawu dai kada wannan ce ai na riga na biya sadaki kin riga
kin zama kinga akan wannan maganar sadaki da tai yawanci abin da zamu kalla shine akwai kamar yanzu ba kan nan da aka gama maganar tarbiya ita sai kishi komai kamar ɗan bayi din akwai tarbiyyar hakuri din ma gashi sun san kin zama kamar mata sun da an biya sadaki an komai amma sai ki ga to wannan matsalar shine ne yanzu zaki ga ai ba ma sadakin aka biya ba
kuma Usman na yi da magana wannan Alhaji Bello mai Tangaran din da ya magana cewa da wani na iya maka tarbiyyar danka kai ba zaka ga komai ba kida ka tafi kasuwa tun safe sai dare amma shi wannan kida makwabcin da kai na dawa karfe 3 ko karfe 2 ya sa abin da ke faruwa bayan kai da kai wani da nake bani labari yace da suna yara yace wallahi makwabcin su sun fi tsoron shi akan iyayensu.
Eh mana to amma yanzu sai
ka san wannan kan tafki din da yara ke yi. Yace idan suka je wankan tafki yana da yana kallon su. Ina zuwa kaskin sa me yake kawai sai kwashe kayan sai dawo gida. To Allah
ba Kaduna in muka tafi wanka a ruwa akwai wani na ga miki makwabcin mu Alhaji Ashu ai in muka ga baba Ashu ai kain bala'i. Ka ga gudu kar ya ganka.
To Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. To wannan tattaunawa ma da su Mala Hassan kai mai da kai da suka yi da kai karashin ta da zamu je sati mai zuwa.
To haka yake yanzu kan sai mu ce sai anjima kenan.
Eh haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin
dukkan mu gaba daya.
To sai wani satin Allah ya kai mu.